This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel. Asara abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
To Hafiz, sojojin Ukraine sun ce suna janyewa daga birnin Adivka da ke kudu maso gabashin kasar yayin da Rasha ke ci gaba da ruwan bamawai. Sama da mutane 100 aka tsare a duk fadin kasar Rasha bayan da suka yi yunkurin aje furanni a wurin bikin karrama jagoran ƴan adawa Alexei Navalny. Daga nan za a yi cewa shugabannin kasashen Afirka sun bude wani taro na kwanaki biyu a yau Asabar, yayin da nahiyar ke kuka da juyin mulkin rigimu da rikicin siyasa da kuma zaman ɗarɗar a yankin.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin za ku ji tsokacin masana harkokin siyasa kan hukuncin da kotu ta yanke game da zaben kasar Senegal. Sannan za ku ji abubuwan da ke haddasa karuwar rashin aikin yi a nahiyar Afirka. Bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da Babu Yakubu Makeri zai gabatar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi ni lafiya. Ga labaran duniya. Sojojin Ukraine sun ce suna janyewa daga birnin Adivka da ke kudu maso gabashin kasar yayin da Rasha ke ruwan bamawai, inda ta kara da cewa matakin bai bayar da wata nasara ga Rasha ba. Babban kwamandan Ukraine Alexander Srinki ya wallafa a shafin Facebook cewa an tura sojojin ne don gujewa kewayewa da kuma kiyaye rayukan lafiyar ma'aikatan. Olaski Tarnaski, kwamandan sashen kudu maso gabashin Ukraine, ya rubuta akan Telegram cewa a cikin yanayi mai wuyar gaske, lokacin rugujewa komai da tarin bulo na fashe da saka katangar fifikon mu shine rayukan sojojinmu, ya ce sassan Ukraine sun ja da baya da kansu, ba asara ba ne. Tarnaski ya bayyana bangaren Adivka a matsayin mafi tsanani a dukkan tungayen, wanda ya kai kimanin kilomita 100,000. Sama da mutane 100 aka tsare a duk fadin kasar Rasha bayan da suka yi yunkurin aje furanni a wurin bikin karrama jagoran ƴan adawa Alexei Navalny, a cewar wani rahoton kamfanin dillancin labarai na Associated Press yau Asabar. Karkashin kulawar ƴan sanda daga baya, ma'aikata sun cire furanni na tunawa da jagoran, in ji kamfanin dillancin labaran. Wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta kasar Rasha, OVD Info, ta faɗi cikin wata sanarwa ta fitar an mayar da Navalny zuwa ɗaya daga cikin manyan gidajen yarin na Rasha mafi tsanani. Sanarwar ta ce a cikin watanni 37 da ya yi a tsare, Navalny ya shafa kwanaki 296 a gidan yarin mafi azabtarwa. A cikin irin wannan yanayi, babu buƙatar guba ko kisa ta hanyar tashin hankali, dole ne kawai a jira. Shugaban Amurka Joe Biden ya mayar da martani a ranar Juma'a ga labarin mutuwar Navalny, inda ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin kai tsaye tare da yin amfani da mutuwar wajen tsawatar da majalisar wakilan Amurka da ci gaba da bada tallafi ga Ukraine. Rundunar sojan Isra'ila ta faɗi yau Asabar cewa dakarunta sun kama sama da mutane 100 da ake zargi da aikata ta'addanci a asibitin Nasser da ke Khan Yunis. Rundunar tsaron ta Isra'ila ta ce an kashe mutane da dama a binciken da ake yi a asibitin. Rundunar ta IDF ta kuma musanta zargin cewa sojojinta sun kai hari kan janareton asibitin. Rahotanni sun bayyana cewa sojojin ƙasar Isra'ila sun kai hari kan injinan janareta kuma gazawan na'urorin ya yi sanadiyar mutuwar mutane a asibitin. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce kusan mutane 29,000 a kasarin mata da ƙananan yara sun mutu can bayan da Isra'ila ta kaddamar da yaƙi akan Hamas, bayan harin da Hamas ta kai a Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba, inda aka yi garkuwa da mutane kusan 250 tare da kashe 1,200.
To nan ba da jimawa, Sarfilu zai kawo mana a ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Zaben kasar Senegal da aka shirya yi a ranar 25 ga watan Fabrairu, wanda shugaba Macky Sall ya dage ba zato ba tsammani, za a iya gudanar da shi kamar yadda aka tsara tun farko. Wannan na zuwa ne bayan da majalisar kolin kundin tsarin mulkin kasar da yammacin ranar Alhamis ta yanke hukuncin cewa dage zaben ya saba kundin tsarin mulkin Senegal. Jinkirin zaben ba zato ba tsammani ya haifar da zanga-zanga da kuma yin Allah wadai daga kasashen duniya. Mai sharhi kan harkokin siyasa Ibrahima Khan ya shaidawa abokin aikinmu James Booth cewa 'yan Senegal na kallon hukuncin da majalisar tsarin mulkin kasar ta yanke a matsayin wata shaida ta karfafa demokuraɗiyyar kasar su.
This afternoon, the Constitutional Council decided to abrogate.
Yammacin ranar Alhamis ne, majalisar kolin dokokin kasar Senegal ta yi fitili da dokar shugaba Macky Sall ya yi dogaro da ita wajen jinkirta babban zaben kasar. Sannan kuma kotun kasar ta ayyana dokar da yi wa dokar kasar karen tsaye, abin da ke nufin cewa za a gudanar da zaben kamar yadda aka tsara. Kana wa'adin mulkin shugaban zai kare a ranar 4 ga watan Afrilu.
And that the president term will end on 2nd of April.
That's exactly what I was going to ask.
To tambaya anan ita ce yanzu me ake ciki? Kowa ya shirye yin zabe kenan?
Yes, but I think the constitutional court was
To sai dai kuma kotun ta fahimci cewa ba zai yi a gudanar da zaben a ranar 25 ga watan Fabrairu ba kamar yadda aka tsara. A wani sakin layi daga cikin hukuncin ta kan dokar ta bayyana cewa ya gudanar da zaben a lokacin da aka tsara ba tun farko a ranar 25 ga watan Fabrairu da muke ciki, inda ta ce ta san da cewa zai yi matukar wuya iya gudanar da zaben a kan lokacin ba. Saboda haka ta buƙaci hukumar da ke da alhakin shirya zaɓe a ƙasar ta sake saka ranar da za a gudanar da zaben. Matakin jinkirta babban zaben kasar da ya babbaye da kura sakamakon zanga-zangar da ta ɓarke a kasar da yi wa dokar kasar karen tsaye. Sannan sun buƙaci hukumar da ke shirya zaben ta gabatar da ranar da za ta gudanar da zaben, da majalisar kolin ta amince da sabuwar ranar zaben. Saboda haka babu mamaki zaben zai gudana tsakanin ƙarshen watan Maris ko kuma farkon watan Afrilu, domin ba a kimtsa abubuwan da ya dace a yi zaben a watan Fabrairu ba. Sannan wani abu mai matukar muhimmanci shi ne sunayen 'yan takarar da majalisar ta amince da su ne tun farko za su kara a zaben.
Election are the only people who will be participating in the election.
In the meantime, we know that President Macky Sall.
Mun san cewa shugaba Macky Sall zai kammala wa'adinsa a watan Afrilu. Kana nufin cewa zaben zai gudana kafin karshen wa'adin shugaba Macky Sall kenan?
Well, I don't know which date will finally be.
Gaskiya ba ni da masaniya a game da sabuwar ranar da za a yi zaben, amma dokar kasar ta yi tanadin cewa idan wa'adin Macky Sall ya kare a ranar 2 ga watan Afrilu, nan take kakakin majalisar kasar ne zai karbi ragaban mulki na tsawon lokacin da ba zai zarta kwanaki 90 ba. To amma bisa dukkan alamu ba shugaba Macky Sall ne zai mika ragaban mulki ga zababban shugaban kasar ba.
Macky Sall is not the one who will be handing over the power to the next president of the republic.
What is the reaction?
To menene ra'ayin mutane a game da wannan yanayi a Dakar?
It's just a relief for all of us because
mutane suna farin ciki. Abin farin ciki ne domin hakan na nufin cewa 'yan Senegal sun tabbatar da za a yi zaɓe, sannan kuma yana nuni cewa 'yan Senegal sun kare martabar dokokin kasar su, sannan yana nufin cewa tsarin demokuraɗiyyar mu yana aiki ga galibin al'ummar Senegal, kuma wannan shine abu mafi muhimmanci.
And that's for the majority of Senegalese is the most important thing.
Mai sharhi kan harkokin siyasa Ibrahim Ken kenan a hirarsa da James Booty. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugabannin kasashen Afirka sun buɗe wani taro na kwanaki biyu a yau Asabar, yayin da nahiyar ke koka da juyin mulki da rigingimu da rikicin siyasa da kuma zaman ɗarɗar a yankin. Gabanin taron da za a yi Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha, shugaban hukumar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya yi tsokaci kan tashe-tashen hankulan da ke addaba kasashen da dama na Afirka da sauran kasashen duniya. Sudan na cikin rikici, inji Faki, yayin da yake bayyana barazanar 'yan ta'adda a Somalia. Rikici mara ƙarewa a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo da haɗarin ta'addanci a yankin Sahel da kuma rashin zaman lafiya a Libya. Sake dawo da juyin mulki, soji da tashin hankali kafin zaɓe da bayan zaɓe da rikicin jin ƙai da ke da nasaba da yaƙi ko kuma illar sauyin yanayi duk wani abu ne matuƙar damuwa a gare mu, kamar yadda ya shaida wa ministocin harkokin wajen Afirka a ranar Laraba. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris na halartar taron tsaro a Munich, inda take tabbatarwa ƙawayen Amurka cewa har yanzu ana iya dogaro da Amurka. Yana da matuƙar amfani ga al'ummar Amurka, Amurka ta ci gaba da aikin da tare tana yi na shugabancin duniya, inji ta a ranar Juma'a a Munich. A gajeren jawabinta a ranar Juma'a, Harris ta sanar da labarin mutuwar jagoran 'yan adawa na Rasha Alexei Navalny, inda ta kira shi wani ƙarin alamar rashin tausayi na shugaban Rasha Vladimir Putin. Ziyarar Harris na zuwa taron tsaro na shekara-shekara na zuwa ne a daidai lokacin da ake nuna shakku kan rawar da Amurka ke takawa a duniya, a daidai lokacin da Amurka ke fuskantar zaɓe, kuma ɗaya daga cikin 'yan takara tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya nuna cewa zai ƙarfafa wa Rasha gwiwa wajen kai hari kan mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO da ke alaƙa da ƙungiyar waɗanda suka gaza biyan kuɗaɗen tsaronsu na ƙungiyar. Daga ƙarshe, a wani dandali da ke kusa da tsakiyar birnin Algiers, 'yan kasuwar canji na ɗauke da kuɗin euro da fam da daloli, da fatan za su musanya su ga waɗanda ke cikin damuwa game da faɗuwar darajar dinar na Algeria. Wannan kasuwa ta bayan fage ta canjin kuɗaɗen waje na daga cikin alamomin taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar Algeria da ke fuskanta. Ƙasar ba ta san barin farashin canji ya daidaita sosai. Ta tabbatar da cewa ba za ta iya iyakance buƙatu tsakanin jama'a ba, yayin da ƙwarin gwiwa kan kuɗin dinar ya ragu. Faɗuwar darajar kuɗin na nuni da yadda al'umma Algeria ke gaza sayan komai na amfanin yau da kullum, yayin da gwamnati ta mai da hankali kan wasu abubuwan da suka sa a gaba. A ƙasar da ke arewacin Afirka, mai arzikin man fetur, ana raɗaɗin 'yan kasuwa na zubar da kadadarorinsu da kuma yin sama da fa'i da kuɗin euro a kasuwar 'yan canji don kada dukiyarsu ta makare ko ta ragu. Jama'a masu tsakaitaccen ra'ayi su ma suna dogara da euro da daloli don siyan abubuwa da suka ƙare, kamar magani da wasu kayayyakin mota ko kuma wasu nau'in abinci.
Sarfilu Hashim Gumal ke ne ya karanto mai labaran duniya daga sashen Hausa da muryar Amurka. Madalla. Alƙaliman ƙungiyar Statista sun nuna cewa a bana, ana sa ran ma'aunin matsalar rashin aikin yi a nahiyar Afirka zai ƙaru zuwa kashi 7 cikin 100, kuma ƙasar Afirka ta Kudu ce za ta kasance kan gaba a yawan marasa aikin yi, inda nata ma'aunin zai kai kashi 30 cikin 100. Mun tattauna da Abubakar Muhammad Kantoma, mai sharhi a kan al'amura a Najeriya a game da wannan matsala, inda ya fara da yin bayani kan dalilan da suke faruwa.
To, gaskiya matsalar da ke kawo waɗannan abubuwan ya fara daga yawan mutane haifu da ake yi ba tsari, so mutane sun yawa, sannan kuma rashin ingantaccen ilimi, sannan kuma da rashin tsari na koyowa mutane ayyukan hannu a yadda za su iya tsayawa da kansu, sannan kuma rashin yanayi, hukumomi sun kasa ba da yanayi mai kyau da mutane za su iya yin ayyukansu ko ƙirƙiro ayyukansu. So waɗannan abubuwan suna cikin manyan dalilai da suka kawo waɗannan matsalolin.
Waɗannan matakai ne suka kamata ƙasashen Afirka su ɗauka don magance matsalar rashin aikin yi.
Farko, a wayar ma mutane da kai cewa yawan haihuwa ba abu ne mai kawo ci gaba ba, in babu tanadin da ya kamata, in babu tanadin da aka yi ma waɗanda za a haifa. A rage waɗannan haife-haifen diwa yadda za a iya samu, sannan a kawo ilimi ingantacce wanda zai tahi da bukatun ma'aikata. Ba a sa mutane su je su yi ta karatu, kaga mutum ya tahi ya yi Hausa ko ya yi political science, ko wanda kuma in ya fito ba shi da aikin da zai yi, babu wasu hukumomi da ke neman shi aiki. To, ya kamata duk tsarin da za a yi na karatu ya kasance gwamnatoci sun mai da hankali ga ilmomi na zamani, irin waɗannan nau'in da ma ba sai ka je office ka zauna ba, irin kamar harkan nan na IT wanda mutane da yawa a gida ma suke aiki suna samun albashi suna samun kuɗaɗɗakin su, to ya kamata gwamnatoci su fito da irin waɗannan tsare-tsare. Sannan na biyu, a koya ma mutane sana'o'i kuma na zamani, ba wai sana'o'i kuma ko da sana'o'inmu ne na da, a inganta su yadda duniya za ta so su, kamar harkan fata, irin a san yadda za a yi irin takalma da hannu, irin kamar harkan saƙa, irin rigunanmu. Yanzu akwai riga da ake saƙa da hannu a nan ƙasar nan da za ka ji miliyoyi take ma. Ya kamata a ce an ƙirƙiro da wannan, an inganta mutane masu digiri ma su je su koyi wannan sana'o'in na hannu. Ba wani abu da ya kamata a yi yanzu banda wannan. Sannan kuma a yi ƙoƙarin nisantar da mutane daga ayyukan ƙarfi. Ko noman da ake ya kamata a maida shi na zamani, za a waye gari mutum ko ya yi digiri zai iya zuwa ya koyi aikin tractor ko aikin harvester ko aikin kayan dai zamani na noma. Ya kamata a ce in aka fito da irin waɗannan hanyoyin, an ka inganta ilimin malumomi sun ka tai daidai da bukatu na ma'aikatan ne za a samu ayyuka.
Ta waɗanne hanyoyi ne matasa a Afirka za su iya kasancewa ma su dogara da kai?
Eto, ni shawarar da zan bayar ga matasanmu na Afirka shi ne su gano cewa ba a fi mu da komai ba. In ma karatun za ka je ka yi, ka yi karatu ka san don me za ka yi karatun, ba wai don ka yi karatu ka da kuma ka roƙi wani ya ɗauke ka aiki ba. Kamata ya kuma yi da hankali wurin samun ayyuka da kuke yi na hannu. Sana'o'i sun fi dubu, ana iya koya kuma a yi kuma a samu abin da ake so. Ba wai shi aikin yi ba ana nan sai ka zauna wani wuri na biyan ka albashi ba. A ko kai kana iya yin abin da zai ɗauke ma lalurorinka, to ka zama kai ma'aikaci. To kuma muna da su yawa, kuma yanzu na zamani na zuwa irin gashi nan kana ganin ayyuka fanni-fanni na irin kamar yanzu zaka ga abubuwa sun ci an ci gaba, irin harkan POP, harkan tiles, harkan solar, harkan mobile, irin gyaran waya da irin waɗannan abubuwa. Ya kamata mutum ya zancewa ya kauce ma kai neman aiki na office, ya dawo ya shiga gona, ga gona nan tana iya ɗauka kowa, kuma da zamani ba irin da ba. Nikan shawar da nake gani a kafin.
Mai sharhi a kan al'amura a Najeriya, Abubakar Muhammad Kantoma kenan a hirarsa da Muryar Amurka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC a kan bintoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matasharmu ta BOA Africa a kan mita 102 zangon 102 zangon FM. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da tattaunawa ne da Muhammad Hashim Sidi Madani, mataimakin jami'in shirya ayyuka na hukumar Rosetti ta Ghana a jihar Arewa maso yamma, wanda a makon da ya gabata yake mana bayani akan manyan ayyuka da hukumar Rosetti za ta yi domin rage yawan hatsarin ababen hawa a Ghana. Ga dai bayanin nashi.
Menene manyan ayyuka da hukumar Rosetti ta kasar Ghana ta sa a gaba? Musamman ganin wannan shekara ta zama shekarar zaɓe, za a samu yawan zirga-zirgan ababen hawa saboda masu harkokin siyasa ana kai komo a jihohi daban-daban na ƙasar nan.
Gaskiya ne, na daga cikin ababen da musamman da muka doki za mu yi aiki da shi. Na farko muna da wani flagship program da muke yi wanda da aka kirkiro ta wato kamar shekara uku ke da mun fara ta shekara 2021, wanda idan mun duba tun wannan lokacin da aka fara an samu ragowa cikin al'adura ko asarin da ke faruwa duka gaba daya. Idan mun duba shekara 2021 da shekara 2022 mun samu ragowa, da yadda kuma muka yi na shekara 2022 da na uku don samu ragowa. Ina fatan kuma cikin wanga shekara a samu ragowa da yawa ko kuma ka samu hasari wanda akan muke da to, amma da yake ba shi ne ake tafiya da shi ko ba shi ne ake aiki da shi. Babu iya muna da roƙon Allah, Allah ya kare mu duka gaba ɗayan mu. To shi wannan flagship program mun basa suna wai Stay Alive. Stay Alive wato za mu ce ka zauna lafiya kenan, ko kuwa ka sauka lafiya,
ka kasance a raye. Na'am,
ka kasance a raye. To wannan Stay Alive program yadda muka saba kowane lokaci muna fita kashoshi, muna yi ma drivers kashedi, muna yi ma passengers da siya yadda ya kamata ka kasance idan kana cikin mota. Duty sai ka koko ababen da ya kamata ka yi a matsayin ka da passenger idan kana cikin mota. Haka zalika ababen da ya kamata ka yi a matsayin ka da driver. Sannan muna shiga schools, kowa wanda bai
zuwa makarantu.
Makarantu duka gaba ɗayan su, domin kowa yana amfani da hanya. Muna da mai tafiya, muna da wanda ke cikin mota, mai tuki, nan mai tuka babur wato motorbike kenan. Dukansu muna yi kowa da shiga, muna zuwa church, muna zuwa masallatayya, ko ina muna shiga, domin kowa yana amfani da hanya wanda muna yi mutane gargaɗi. Sannan wannan shekara ne mun kirkiro ababa da yawa. Farko muna da program da wanda cikin wannan shekara zai fara yaki, wanda muke mata suna da cewa traffic tech, wanda mu da Ghana Police Service ke tarayya a cikin wannan aiki.
Kun yi haɗin gwiwa da hukumar 'yan sanda?
Na muke wannan aiki. Za ka ga a cikin wancan shekara ko wancan shekara biyu, idan mun duba kan titunan mu an ajiye wasu cameras. Cameras din wanda yanzu wannan cameras shi zai yi aiki a cikin kasan Ghana. Idan ka yi gudu ya kai tarin iyaka, wannan mashin zai yanka hoton motanka. Idan ya yanka hoton motanka, number plate ka da shi za mu yi aiki. Sai ta muna haɗin gwiwa da Police Service da DVLA, sannan da hukumar nan namu wato Race Good Safety kenan. Wannan mashini engine room yana Police Service ne. Idan muna buƙatar komai game da motar yana wurin DVLA ne. Sai sa kana gamawa wanda ya rijista motar a cikin sunansa. Idan an gama komai automatically da mashin ya yanka motarka, message zai zo maka kan fonunka. Motanka ya samu matsala kuma ya gwada maka abin da ya sa aka yanka hoton motanka. Offense da motanka ya yi, maybe ya yi wrongful overtaking ko kuwa overspeeding. Duka idan an baka message automatic ya gwada maka offense ka, kuma ya gwada maka kudin da aka fine ka.
Wato sako nan take zai zo akan wayarka kuma ya gwada ma laifukan da kai har ya sa camera ta dauki hoton motanka.
Motanka, na'am. Sannan kuma ya gwada maka wannan mota penalty unit, wannan laifin da penalty unit kaza ne.
O tare da za a cika ya kama kaza.
Kaza, na'am. Sai ya baka so ka je ka biya. Idan ka biya receipt ka automatically, ya ka biya tun da akwai code da ya shiga ya pick kenan, shi kenan babu matsala. Idan baka biya ba har bakwai biyu ya kai, za a wato laifin ka zai karu wato percentage ya hau kai. An bi ka bibiya kamar wata guda, idan baka je ka biya fine ba, sai court ta doki wannan aiki, ya so court ya yanke maka hukunci. Kisa instant offense da za ka yi, wannan za ka samu message shi. Kamar yadda dai muka sani, yadda muka san Turai ke yi, idan ka yi wani matsala a nan hataki za a kawo maka message, iya so ka je ka biya finding ka.
To wannan aiki kun riga kun fara ko yanzu za ku yi shi?
Yanzu a yi shi, ana cikin lunch, ana ilmantar da mutane game da shi. Ana ilmantar da mutane game da shi, don NTTD su ne wanda mashini ke hannunsu, wato engine server room yana wuri NTTD ne, wato Ghana Police Service. Mu kuma muna ilmantar da mutane game da yadda wannan abin yake. Sannan muna da kuma program da muke yi na wato za a bude kowai kuduma ce da muke ci wato district assembly da ke nufi.
Abin nan karamar hukuma.
Kamar karamar hukuma district assembly za mu bude road safety committees. Kowani karamar hukuma.
Wato za a bude hukumar road safety a matsayi na gunduma kenan.
Sai sa za mu bude wannan an tun kammala komi har ministry local government ta aika wasiƙa ma dukkanin karamar hukumar da muke da su a cikin ƙasar mu Ghana kafaki daya. Wanda yanzu ana nan ana shirye-shirye a bude ofisi gaba daya. Domin idan ka duba ayyukanmu mun kasance muna yin shi regional based ne. Wato muna cikin jihar ne sai sa wani district za ka ga cewa ba su samu activities mu da yawa. Sai sa idan mun samu district na mun same su district wise za ka ga babu wani matsala kowane abin da muke son mu yi za mu samu sauki a cikinsa. Sai sa wannan cikin wannan shekara mun so bai ta domin wancan shekara akan wasa wasiku zuwa ga district da sa yanzu kowane district chief executive aka ba sani a domin leta ya kai gari ya kai zuwa gari shi an fara wannan shekara muna bude road safety committee a kowane karamar hukuma.
To madalla a nan za mu dakatar da wannan shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu Muhammad Hashim Sidi Madani babban jami'in hukumar road safety ta Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla a gaida Baba Yakubu Makeri kafin mu karkare shirin ga labarin duniya a takaice.
To a takaicen sojojin Ukraine sun ce suna janyewa daga birnin Adepka da ke kudu maso gabashin kasar yayin da Rasha ke ruwan Bahamai inda ta kara da cewa matakin bai bayar da wata nasara ga Rasha ba. Sama da mutane 100 ne aka tsare a duk fadin kasar Rasha bayan da suka yi yunkurin aje farni a wurin bikin karrama zogan wato jagoran yan adawa Alexei Navalny a cewar wani rahoto da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya fitar yau Asabar. Karkashin kulawar yan sanda daga baya ma'aikata sun cire furanni na tunawa da jagoran inji kamfanin dillancin labaran. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗi yau Asabar cewa dakaranta sun kama sama da mutane 100 da ake zargi da aikata ta'addanci a asibitin Nasser da ke kan Yunis. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce an kashe mutane da dama a binciken da ake yi a asibitin. Rundunar ta IDF ta kuma musanta zargin cewa sojinta sun kai hari kan janareton asibitin. Shugabannin kasashen Afirka sun buɗe wani taro na kwanaki biyu a yau Asabar yayin da nahiyar ke koka da juyin mulki da rigingimu da rikicin siyasa da kuma zaman ɗarɗar a yankin. Gabannin taron da za a Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha shugaban hukumar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya yi tsokaci kan tashin hankulan da ke addaba ƙasashe da dama na Afirka da sauran sassan duniya. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris na halarta taron tsaro a Munich inda take tabbatarwa da kauyen Amurka cewa har yanzu ana iya dogaro da Amurka. Yana da matakar amfani ga al'ummar Amurka. Amurka ta ci gaba da aikin da ta rike tana yi na shugabancin duniya, inji ta a ranar Juma'a a Munich.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamai wadda ta daidaita mana sauti da ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yanzu Al Santos daga nan birnin Washington DC. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na daren insha Allah. Assalamu alaikum.